بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان ومعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب حتى يمكن أن يصاب ويعاقب وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان وأما القائلون بالتقليد من الخوارج والمعتزلة القائلون بأنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة وأنه لا شفاعة للرسول ولا غيره في أهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعدها فإنهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب وحسنات وسيئات بل من أصيب لم يعاقب ومن أوكب لم يثب. ودلائل هذا الأمر من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كثيرة ليس هذا موضعه قد بسطناه في مواضعه وينبني عليه أمور كثيرة ولهذا من كان معه إيمان حقيقي فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه وإن كان له ذنوب كما روى البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يبهك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر ويجلده النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به مرة فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فهذا نعم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا لسيكة أدواء أولا مسلا شيء مثالا البركة مسلا شيء موجب لكي أوفر قورا أجهر كثلا أولا نمشي ranar talata da laraba 19 ga watan jumada al-akhir 29 ko 29 ga watan jumada al-akhir ita jumada al-ula hijira ta mai sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda kuma yayi daidai da uku ne ko yayi daidai da uku ga watan 6 shekarar miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafin At-Tuhfatu al-Iraqiyya fi al-A'mal al-Qalbiyya wallafar Sheikh al-Islam Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi wanda ya bar duniya hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana 728 kuma wannan shine majalisinmu na hudu malai yana cewa wa amma zalimu li nafsihi من أهل الإيمان فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره إذا ما من تابع ابن تيمية يا أوكو بياني أكم وأن نم تاكره لا أوكو متاكي لون ديكي الظالم لنفسه لون ديكي المقتصد لون ديكي السابق بالخيرات بإذن الله دائما ما قرر شواء المقتصد da asabiqu bil khairati bi idhnillahi wadannan suna cikin waliyan Allah wadanda suka tattare takawa da imani wadanda sune waliyan Allah na gaskiya sune waliyan Allah na hakika kamar yadda Allah ya kira wasu waliyansa ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أجت أما الظالم لنفسه شين كسون أكدن الظالم لنفسه شين وندك ذالن تركنسا من آل الإيمان والدشيما ينا لكتكم مؤمنين الظالم لنفسه زي إيواء زما بايا تكم مؤمنين كمر كافري وندك ذالن تركنسا كمدالة والكافرون هم الظالمون كافري ما الظالمين يدومين ياتو تكنسا يا حالا كنسا تي إيماني لالله wannan azzalimi ne kuma zalincin sa babbane domin duk kafircin da duk za abinda yake ya kai kafirci to wannan zalunci ne wanda yake mai girma abinda da yake aike shirka ne wannan zalunci ne mai girma saboda kafiri azzalimi ne sannan kuma mai saban Allah shi ma azzalimi ne sai dai zalincin sa bai fitar da shi daga cikin da'ira ta mu'minai ba shine malam yace wa amma zalimu li nafsihi min ahli al-imani amma azzalimi wanda yake cutar kansa wanda kuma yana daga cikin masu imani fa ma'ahu min wilayati llahi bi qadri imanihi to shi ma yana da walittaka ta ubangiji gurgurdan imaninsa yana da mataki ko matsayi na walittaka gurgurdan abin da yake tare da shi na imani wata tsawahu da tsoransa ga Allah domin wanda yake mu'mini mai saban Allah ba za ka raba shi da wani kaso na imani tattare da shi ba za ka raba shi da wani kaso na tsoron Allah tattare da shi ba duk da cewa imaninsa yana da nakasa haka nan takawarsa ita ma tana da nakasa to gwargwadon imaninsa da gwargwadon tsoronsa ga Allah haka nan gwargwadon walittakarsa ta take kama ma'ahu min diddi zalika bi qadri fujurihi kamar yanda yana da kishiyar walittaka din wato yana da kishiyar tsiyayya ga addinin Allah gwargwadon abin da yake tattare da shi na fajirci wato mutum guda zai iya zama ta wani bangare yana da wani sashi na walittaka ta wani bangare kuma yana da sashi na fajirci na fasikanci shine malam yake idh ash-shakhsu al-wahidu qad yajtami'u fihi al-hasanatu al-muqtadiyatu lit-thawabi was-sayyi'ati was-sayyi'atu al-muqtadiyatu lil-iqab mutum guda daya zai iya ya hada ayyuka na alkhairi waɗanda za su sa ya samu sakamako kyakkyawa daga Ubangiji yakan kuma ya zama yana da ayyuka marasa kyau munana waɗanda za su sa ya gamu da uquba ta Ubangiji wato mutum daya yakan iya tara alhasanat wa sayyi'at a lokaci guda yana da hasanat yana da kuma sayyi'at wa akharuna khalaqu 'amalan salihan wa akhara sayyi'a wannan ya hada ayyuka masu kyau waɗanda ta fuskar waɗannan ayyukan zaka iya cewa yana da wani bangare na walittaka sannan kuma yana da wasu miyagun ayyuka waɗanda suke na saban Allah ne su kuma ta fuskar su zaka iya kira shi fajiri ko fasiki yace to mutum da zai iya tattara waɗannan bangarorin guda biyu sai ka so shi saboda abin da yake tattare da shi na imani da tsoron Allah kamar yadda aka buƙace ka kaso dukkan wani waliyi haka nan kuma sai ka ƙi shi ta bangaren da yake sabawa Allah wato saboda abin da yake tattare da shi na saban Allah ta nan bangaren kuma sai ka ƙi shi wato mutum daya za a iya san shi ta fuskar tsoronsa ga Allah da takawarsa za kuma a iya ƙinsa ta fuskar sabawarsa ga Allah da kuma ainihin ma'afiyarsa shine yace hatta yumkina an yusaba wa yu'aqab zai yu mutum daya a takanka masa kuma a yi masa uquba kamar waɗanda za su je wa Allah suna masu laifuffukan da bai kai kafirci ba waɗannan idan Allah maɗaukakin sarki ya so zai shigar da su wuta ya yi musu uquba gwargwadon laifuffukansu sannan kuma ya fitar da su ya sa su aljanna ya takanka musu da aljanna gwargwadon ayyukansu na alkhairi kaga mutum ɗaya ya haɗa duka biyu an yi masa uquba an wanke shi daga laifukansa miyagu an kuma sa shi gidan aljanna a sakamakon ayyukan da ya yi na alkhairi mutum guda yakan iya zama ya hada waɗannan fuskoki guda biyu malam yace wa hadha qawlu jami'i ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa sallama wannan kuma ita ce maganar da dukkanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka faɗa wa immatul islam da shuwagabanni malamai na addinin musulunci wa ahli sunnati wal jama'a da kuma ahli sunna wal jama'a dukkanin su gaba daya suna da irin wannan aqida ta cewa mutum daya ta wani bangaren zai iya zama masoyi na Allah zai iya zama waliyin Allah ta wani bangaren kuma ya zama fajiri ko fasiki zaman cewar ta fajiri ko fasiki bai hana ka so shi gwargwadon abin da yake tattare da shi na imani da takawa wannan shine abin da ahlus sunna suke faɗa kaga wannan shine tsantsar adalci mutumin da ya kyautata ta bangaren da ya kyautata sai a yaba mata atakan ka masa gurgurdan kyautatawarsa inda kuma ya munana sai a yi masa hukuma gurgurdan munanawarsa amma ba za a dubi bangaren munanawar shi kadai ba a manta kuma da bangaren kyautatawar shi yasa yace ahlus sunna gaba ɗaya abinda suke faɗa kenan tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama har zuwa yau abinda ahlus sunna suka yadda da shi a matsayin aqidar su kenan alladheena yaquluna waɗanda suke cewa innahu la yukhalladu fil nar man fi qalbihi mithqalu dharratin min iman ba a shigar da wanda yake da wato gurgurdan kwayar kumayya na imani a zuciya a shigar da shi wuta kuma a dawwamar da shi a cikin wuta duk wani wanda yake da imani a cikin zuciyarsa ko da kuwa gurgurdan kwayar zarra ne to wannan zai shiga wuta a koda shi gurgurdan zunubinsa wannan imani kuma zai zama sababi da zai sa Allah madaukakin sarki ya fito da shi daga cikin wuta a sa shi gidan aljanna a dalilin wannan imani saboda dukkan wani wanda yake da imani a zuciyarsa ko yaya imani yake ko mun kankantar imanin matukar imanin bai gushe gaba ɗaya ba to ba zai dawwama ba a cikin wuta kamar yadda kafirai da munafikai suke dawwama a cikin wuta wannan ita ce aqidar ahlus sunna la yukhalladu fil nar man fi qalbihi mithqalu dharratin min iman wanda yake da kwatankwacin kwayar zarra na imani to ba za a dawwamar da shi a cikin wuta ba ko da ya shiga to akwai ranar da za a fitar da shi a shigar da shi aljanna saboda ayyukansa saboda imaninsa wa amma alqailuna bitakhlidi min alkhawarij walmu'tazila alqailuna bi annahu la yakhruju min an-nar man dakhalaha min ahli alqibla mala yake amma wadanda suke cewa za a dawwamar da mai sako idan ya shiga cikin wuta ya shiga kenan har abada babu ranar fita kamar khawarijawa ɗan tawaye waɗanda suke sun kafirta da dama daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kafirta sayyidina ali sun kafirta muawiya da tawagarsa sun kafirta dukkan wani wanda yake aikata saban Allah dukkan wani wanda ya aikata saban Allah a gurin khawarijawa ya kafirta wanda ya shagiya a gurin su kafiri ne wanda ya zina kafiri ne wanda ya sata kafiri ne wanda ya karya kafiri ne dukkan wani sako wanda zaka kira shi kabira idan mutum yayi a gurin khawarijawa ya kafirta to waɗannan ba sa bisa aqida ta ahlus sunna ba sa bisa aqida ta sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama so a gurin su wanda duk ya aikata aiki na kabira saban Allah babba shan giya ko zina ko sata ko karya ko annabibanci ko yaudara ko wa'inci duk wanda zai aikata ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka to zai shiga wuta in ya shiga wuta kuma ya dawwama kenan har abada ba za a fitar da shi ba kamar yadda ba za a fitar da Karuna da Fir'auna da Karuna da Hamana da Abu Jahl ba dukkanin su za su dawwama a wuta waɗannan khawarijawa suke faɗar haka hakanan al-mu'tazila suma abinda suke faɗa kenan mu'tazilawa suma abinda suke cewa kenan wanda duk ya shiga wuta daga cikin masallata to ya shiga kenan matukar da ya aikata laifin da ya kai shi wuta to in ya shiga kuma babu ranar fitowa bi annahu la yakhruju min an-nar man dakhalaha min ahli al-qiblati abinda suke cewa dukkan wani masallaci mai kallon al-qibla yayi sallah in har ya shiga wuta to ba zai fito daga wuta ba har abada wa annahu la shafa'ata lir-rasuli sallallahu alaihi wasallama kuma babu ranar da babu ceto da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama so a gurin su babu magana ceto wanda ya shiga wuta ya shige ta ne bisa cancanta babu yadda za a yi kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko wani annabi ko wani mala'ika ko wani salihin bawa ya zo cece shi ya fito da shi daga wuta so ba su yi imani da shafa'a ba ba su yi imani da wannan ba wannan kuma ya saba wa aqida ta musulmi ahlus sunna wadanda suka ce dukkan wani wanda ya shiga wuta zai iya samun ceto da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama matukar dai akwai imani a zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi ceto annabawa za su yi ceto haka nan mala'iku za su yi ceto haka nan salihan bayi su ma za su yi ceto sannan na ƙarshe rabbul izzati gaba ɗaya shi ma zai yi ceto bayan ceton waɗannan to a gurin khawarij da mu'tazila babu maganar ceto domin ceto abinda yake nufi wanda ya shiga wuta a fito da shi ko kuma wani wanda ya cancanci ya shiga wuta amma a dalilin ceto na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama a tsirar da shi ya fasa shi a wuta din ubangiji ya bi mata laifukansa ya biya mata
irin basu suka da yaci na ainihin zunubai da laifuka da yema wasu bayan Allah ubangiji ya biya masa wannan ara da gobe kiyama a kai shi aljanna so ba su yarda da wannan ba mu ahlus sunna mu muka yarda da wannan suka ce babu cito ga manzo sallallahu alaihi wasallama wala ghairihi wani sama ba zai cito ba to tunda suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk martabar ta da matsayin sa ba zai samu ceto ba ina ga wani wanda bai kai ba aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba kaga shi babu yadda za a yi ya ceto fi ahlil kaba'ir ga waɗanda suka yi manya manyan laifuka la qabla dukhulin nari wala ba'daha su ba su yadda ba ce sannan za a yi shi kafin a shiga wuta ko bayan an shiga wuta su a wajen su matukar sai mutum yayi aikin laifi ya cancanci shiga wuta to tabbas babu makawa sai ya shiga wuta din ba yadda za a yi a cece shi sannan kuma bayan ya shiga din babu makawa sai ya dawoma a ciki babu yadda za a yi wani ya zo ya cece shi wanda ita ce aqida ta khawarijawa ita ce kuma aqida ta mu'tazilawa khawarijawa da mu'tazilawa sun yi ittifaki sun hado akan kuduri guda daya akan aqida guda daya a ranar gobe kiyama su a wajen su a ranar gobe kiyama duk wanda ya shiga wuta ba zai fita ba duk da cewa a nan duniya sun sha bamban ta fuskar yin hukunci ga wanda yake aikata kabira a gurin khawarij dukkan wani wanda yake aikata kabira kafiri ne kai tsaye matukar ya aikata kabira to ya fita daga da'irar musulmi wannan shi ne hukuncin da khawarij suka bashi a duniya don haka ba za a yi mu'amala ta ba ba za a mu'amalance shi ba mu'amala irin ta musulmi don haka ba za a aura mata ba idan mace ce ba za a aure ta ba saboda ba musulma ba ce haka nan idan mutum ne ya aikata kabira yana tare da matarsa to ya yi ridda dole a raba shi da matar shi ƴaƴansa ba za su ci gadonsa ba ita ma matar ba za su ci gadonsa ba shi ma ba zai ci gadon wani na kusa da shi ba sannan kuma idan ya mutu ba za a yi masa sallah ba za a kai shi makabarta ta musulmi a binne shi ba wannan duk hukunci ne da khawarijawa suka yi ma mai aikata kabira duk wani wanda zai aikata babban laifi a gurinsu to wannan shi ne hukuncinsa a duniya mu'tazila sai sun masa sassauci suka ce a'a mu ba za mu ce da shi kafiri kai tsaye ba za mu ce yana nan tsakankanin kafirci da imani shi bai fada cikin kafircin ba mu kira shi kafiri ba kuma ya bar katangar imani yana nan dan zaman katanga shi baya nan baya can saboda haka bi manzilatin bainal manzilatayn saboda haka shi fasiki ne amma ba za mu ce masa mu'mini ba ba za mu ce masa kafiri ba to tunda ba su bashi sunan kafirci ba kaga ba za su bashi hukuncin kafiri ba ba za su raba shi da matar shi ba ba za su hana cin gadon shi ba ba za su hana ainihin ayi masa sallah ko abin da ya sha makamantar musulmi ba in sun yi haka to sun bashi hukuncin kafiri ko da ba su kira shi da suna kafiri din ba to sai ba su yi haka ba don haka sai suka yi masa sassauci a nan duniya suka karara masa suka daga masa kafa amma a lahira sai suka hada kai da khawarijawa da mu'tazilawa suka ce in ya shiga wuta babu mai fito da shi kuma ba makawa sai ya shiga duk to wannan ita ce aqida ta khawarijawa da mu'tazilawa ɗan babu sassauci kai wannan aqida tana da wahalar wasuni saboda a ce kana mutum ba ma'asumi ba kai kuma ka rungumi wannan aqida ai kaga abun ba zai yiwu ba saboda za ku yi ta kafirta juna ne a juma'a wani zai ce ya ga wani yayi wani abun ba daidai kai magana kai dan kuskure kafa ɗin ta ba daidai ba ce yayi ƙarya don haka ya kafirta kafara sai ai waje da mutum daga matsalar in aka yanke masa hukuncin kafirci to dukkan wani hukunci na kafirci ya hau kansa in ta kama ma za a iya yakansa a kashe shi jinin sa ya halatta wannan shi da aqidar khawarijawa saboda haka ne suka yi ta yaki da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yaki sayyidina Ali sai da Ali shi ya karya garkuwar su a waqatul nahrawan wanda watakila mun taɓa fadanta a wannan gurin mun taɓa magana sanda Ali ibn Abi Talib ya tura musu Abdullahi dan Abbas ya je ya ja da su akan wasu aqidunsu fa indahum a gurin waɗannan mutane ko kungiyoyi guda biyu la yajtabi'u fi shakhsil wa'id thawabun wa iqabun sakamako da uquba ba za su taɓa haduwa tattare da mutum guda ba ko dai a ba shi sakamako ko a sa shi aljanna ko kuma ya gamu da gamansa a sa shi wuta amma wai ya shiga wuta sannan daga baya ya fito ya shiga aljanna su ba su yarda da wannan ba wa hasanat wa sayiat su a gurin su babu maganar wani ya hada hasanat ko ya hada sayiat dole ne ko dai ya zama hasanat tsantsa ko su zama sayiat tsantsa bal man usiba lam yu'aqab su a gurin su duk wanda ya cancanci sakamako har aka takanka masa da aljanna to wannan ba za a yi masa hukuma ba wa man uqiba lam yusab wanda kuma har aka yi masa hukuma to ba za a takanka masa da aljanna ba, wato dole ne dai zai dauka ko dai aljanna ko kuma wuta, in yayi aljanna to za ta fike nan, in ya shiga wuta kuma nan ma za ta fike nan. Ibn Taymiyyah ya ce wa dalailu hadha al-asl min al-kitab wa sunnah wa ijma'i salaf al-umma kathira, dalilai bisa wannan ka'ida da ya kawo, ka'idar da ya kawo ita ce ka'idar baya, cewa ash-shakhs al-wahid قد يجتمع فيه الحسنات المقتضيه للثواب والسيئات المقتضيه للعقاب ولا يتكي قاعده اهل السنه suke da ita mutum guda zai iya zama yana da halaye ko ayyuka na kwarai wadanda za su sa a takarta masa, yana da kuma ayyuka marata kyau wanda ba su kai kafirci ba, wanda za su sa ya tantance hukuma, shi kadai zai hada hasanat zai kuma hada sayyi'at, kamar yadda Allah ya faɗa khalasu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Wannan aqida ita ce ta ahlus sunna, ita ce al-aslu din da Ibn Taymiyyah yake nuni zuwa gare shi, yace wannan ka'idar akwai ta a cikin alqur'ani, a dalilanta a cikin alqur'ani da sunna da ijma'is salaf, wato haduwar magabata, yace dalilai ne masu yawa. Idan muka duba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر ما إيكي صلى الله عليه وسلم أشهون حديث صحيح وأن عبد الله بن عمرو يروي توشي أنا شكين صحيحين ما إيكي سوى أبن نصفه في قدابه dukkan wani wanda ya tattare su to ya zama munafiki an tsa, duk wanda ya zama yana da sifofin nan guda hudu gaba ɗaya tattare da shi to munafiki ne tsantsa. Idza haddatha kadaba, duk sanda zai yi magana to sai ya shahara ƙarya, wa idza wa'ada akhlafa, in ya alƙawari zai saba, wa idza tumina khana, in an amince masa zai haici, wa idza ahada ghadara, in an yarjejeniya da shi zai karya yarjejeniya. Waɗannan sifofi guda hudu manzo Allah ce duk wanda ya tattare su ya zama munafiki tsantsa. Wanda kuma yake da sifa ɗaya daga cikin sifofin nan guda hudu ko sifa biyu daga cikin hudun, to yana da wata sifa ta munafici har sai lokacin da ya barta. Kaga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya kasa masu kulce waɗannan sifofi ko masu ɗauke da wannan sifofi zuwa biyu, kaso biyu, akwai wanda yake zai zama yana da sifofin gaba ɗaya, to wannan munafiki ne an tsa, kamar yadda Manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kana munafikan khalisan. Sannan yake wanda kuma yake da sifa ɗaya ko biyu, wato wasu sifofin ba duka ba daga cikin waɗannan sifofin, to yana da wata sifa ta munafici. Kaga ba a kirawo shi munafiki tsantsa ba, don haka yana nan tattare da imaninsa, ta wani ɓangare kuma ya tattari wata sifa ta munafikai. An gane ku? Kun ga a cikin hadisi guda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana akwai wanda yake munafiki, akwai kuma wanda yake da sifa ta munafiki. Akwai wanda yake munafiki ne, akwai kuma wanda yake da sifa daga cikin sifofin munafikai, wannan ba a kiran shi munafiki. An gane ku? Duk da yana da wata sifa daga cikin sifofin munafiki, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa su biyu, yace wanda yake da sifofin gaba daya shine munafiki tsantsa, wanda kuma yake da wata sifa daga cikin sifofin nan yana da wata sifa ta munafiki, bai ce da shi munafiki tsantsa ba. Kaga wannan dalili ne da yake nuna mana cewa mutum daya zai iya zama ta wani bangare ya kunshi wata sifa mara kyau, ta wani bangare kuma ya kunshi wata sifa mai kyau. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisin sahihaini yana cewa arba'un fi ummati min al-jahiliya, arba'un fi ummati min amri al-jahiliya, sifofi guda hudu daga cikin sifofi guda hudu a cikin al'ummata suna daga cikin sifofi na jahiliya, wato sifofi na mutanen jahiliya waɗanda ba musulmi ba, waɗanda suke mushrikai masu bautar gumaka, masu bautar wani allah, sifofi ne guda hudu. Annabi sallallahu alaihi wasallama ce al-fakhru fil ahsab والطعن في الأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم وسيفو فينا قداه سيفو فينا إلى جاهلية سنة جسكين سيفو فينا ذاكي تابو أجسكين الأمة الفقر في الأحساب متين يدنجا واتو الفاري دا قفافة دا أيديهم أسل انسا شي تنسوانا لي تنجدوانا لي تنجنجي لي وانا دوينا دا جسكين أيوكا نجاهلية متين يدنجا الفاري دا أسل انسا سنن الطعن في الأنساب سوكن نتبر ولي وتبقى شيء إذا ما يفنسى ولي يدنك سوكا يشي أيبا ما يفنسى بني أنا جمع با أبنسى بني كوي هكا نمتين يدنك سوكر نتبر ولي وانا يدنك شكين أيوكا نجاهلية سنة النياحة على الميت كوكا دا ga mamaci ba kuka da zubar da hawaye ba, a kuka na fafatu da harguwa, wannan yana daga cikin ayyuka na jahiliya. Sannan kuma al-istisqa'u bin-nujum, wato a yi ruwa, wasu suke taurari kaza su suka yi mana ruwa, tauraro kaza su yi mana ruwa, wanda duk aiki ne na jahiliya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana iya asane su cikin al'ummata. Kaga duk wanda aka samu ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan tattare da shi, aka same shi yana irin kuka haka ga mamaci, kuka wanda yake daga murya na harguwa da hayaniya, wannan yana da wata sifa ta jahiliya. Amma ba za ka ce da shi kafiri ba, dan yayi kuka da sauti madaukaki ga mamacinsa, ba za ka kirawo shi kafiri ba. Haka nan dan ya soki na sabar wani, ba za ka ce masa kafiri ba, ko dan yayi alfahari da asalinsa, ba za ka ce masa kafiri ba. Amma kuma yana da wata sifa daga cikin sifofi na jahiliya, kamar yadda ya faru ga Abu Dhar al-Ghifari. Yana nan cikin Sahih al-Bukhari hadithun al-ma'ruf yake cewa wata rana naje Ar-Rabaza. Ar-Rabaza wani gari ne kusa da Madina, inda Abu Dhar ya zauna bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya rasu. Yace ya je Rabaza wannan kauye, sai ya ga Abu Dhar tare da wani bawansa. Abu Dhar yana wato sanye da wani gado, irin wannan gadon shine shi ma bawan nasa yake sanye da shi. Sai yace ya Abu Dhar, da ka dauki wannan gadon ka daura shi a matsayin kwarjalle, kaga da ka samu cikakkiyar shiga, ga gado ga kuma kwarjalle ka daura iri daya, wato ka samu abinda ake cewa al-hulla, wato cikakkiyar shiga. Sai yace a ina ji ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, sai yake bashi labari yace wata rana magana ta hado ne da wani daga cikin bayi, mahaifiyarsa ba ajamiya ce, mahaifiyarsa ba balarabiya ba ce. Fa'ayyartuhu bi ummi, sai na aibace shi, na soke shi, na bace shi da asalinsa, shi kai tafi can dan bagwariya. Ya faɗa masa haka, sai mutumin ne ya kai karansa gurin manzo sallallahu alaihi wasallam, shi kaji abin da ya faru tsakanina da Abu Dhar, magana ta hada mu, amma ga kalmar da ya gaya mun. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira Abu Dhar ya ce innaka mar'un fika jahiliya, kai ne mutum ne wanda kana da tabi'a ta jahiliya. Yace ya rasulullahi ala kidari inni, duk da shekaruna ina tattare da kuma dabi'a ta jahiliya. Manzo Allah ce duk da shekarunka. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa cewa ikhwanukum khawalukum, wato waɗannan a ƴan uwan naku masu muku hidima ne, danginku ne, ƴan uwanku ne, masu hidiman nan ƴan uwanku ne. Saboda haka fa idza kana ahadukum tahtahu akhu falyut'imhu mimma ta'im walyulbisu mimma labis wala tukallifunahum ma la yutiqun fa in kallaftumuhum fa a'inuhum. Allah ce waɗannan ƴan uwanku ne, Allah ya sanya su ƙarƙashin ku suna muku hidima. Saboda haka abinda duk kuka ci ku basu, abinda duk kuka sa na sutura su ma ku tufatar da su irin wannan. Sannan kuma kada ku dora musu aikin da yafi ƙarfinsu, in har za ku dora musu aikin da yafi ƙarfinsu to ku taimaka musu. To tun daga wannan Abu Dhar ya kasance yana ciyar da bawansa abinda shi yake ci, yana tufatar da shi abinda yake sanyawa na sutura a jikinsa. Abu Dhar a nan kaga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tifanta shi da innaka mar'un fika jahiliya, saboda wani abu da yayi irin na jahiliya. Amma wannan bai zare wa Abu Dhar sifarsa ta mumini ba, bai zare masa sifarsa ta takawa ba, bai zare masa matsayinsa na sahabi na manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ba. Saboda haka za a iya samun mutum wanda zai yi wani aiki na laifi, kuma wannan aikin na laifi iya wannan aiki shi za a soka, amma wannan ba zai sa a yi kwandemi ɗinsa gaba ɗaya ba. To hadisai da dama sun zo waɗanda suke nuna haka, wato yana da kyau har kullum idan mutum zai yi hukunci ga wani, to ya dubi janibi guda biyu, ya dubi ɓangarori guda biyu, ya dubi ɓangarorin hasanat ɗinsa, ya dubi ɓangarorin sayi'at ɗinsa. Wanda ya fi rinja ya zama shi ne za a yi misali da shi, ba wanda yake kaɗan ba. Wasu har kullum idan za su yi hukunci ɓangare ɗaya suke kallo, wato suna kallo ne da baƙin madibi ko da yaushe, ba sa kallo da madibi wanda yake mai haske. Don haka kullum suna hango laifuffuka ne, ba sa hango alkhairai, ba sa hango ayyuka na ƙwarai. Don haka in suka tashi suka, sai ka ɗauka da ɗaya mutum bai taɓa aikin alkhairi a rayuwarsa ba. Don haka kullum za su yi ta faɗar aibi ne, wannan ba sifa ce ta musulmi ba, sifa ce ta imani ba. Shine Ibn Taymiyyah yake cewa wada la'ilu hadha al-asl min al-kitab wa sunnati wa ijma' salaf al-umma kathira, dalilan wannan ka'ida daga cikin al-Qur'ani da sunna da ijma'in magabata na wannan al-umma dalilai ne masu yawa. Laysa hadha mawdi'a, موضعه yace wannan ba shine mahallin da zamu fadada wannan magana ba kad basatahu fi mawadi mun fadada shi a wasu gurare daban-daban wayan bani alaihi umur to akan wannan asali akan wannan kaida akwai al'amura da yawa da zasu gino akai wayan bani alaihi umurun kathira akwai al'amura masu yawa da zasu gino akan wannan asali wali hadha man kana ma'ahu imanun haqiqi fala budda an yakuna ma'ahu min hadhihi al'amal biqadri imanihi saboda haka wanda ya kasance yana da imani na hakika to babu shakka dole ne a samu yana da irin waɗannan ayyuka na kwarai gwargwadon imaninsa wa in kana lahu dhunub koda kuwa yana da zunubai koda kuwa zaka ce yana da zunubai to wannan zunuban ba za su hana ya kasance yana da sakamako na gwargwadon ayyukan da ya nuna ba kamar al-bukhari fi sahihihi al-umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin ingantaccen littafinsa daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda anna rajulan kana yud'a himaran akwai wani mutum a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama wanda ake masa laqabi da himar sunan shi Abdullahi amma ana masa laqabi da himar kana yudhiku an-nabi sallallahu alaihi wasallama yakan yawaita sa annabi sallallahu alaihi wasallama dariya wato yakan yi abubuwan da suke sa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama dariya yakan je ya samu mutum ya kasa tulin zubarsa sai kawai ya dauki tulin nan a matsayin kamar ya karba a bashi sai ya tafi ya kai ya ce ga manzo Allah ga kyauta na kawo maka sai manzo Allah ya karbi zuban nan can mutumin nan sai ya zo neman kudin sa gurin Abdullahi Himar Abdullahi Himar ya ce to zo mu je kai ka gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka karbi kudin ka shi ya kai wa zubarsa shi ya shige kaga ya za aiki nan zai kai wa manzo mutum zai je ya ce manzo Allah sai ka biya saboda ka dole dai a hakura sai je kai mutum ga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya yi murmushi a wani lokaci a dauko a biya wannan mutum kudinsa kana yudhiku an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yashrabu al-khamr wanda aka kuma mashi giya ne wa yulidu an-nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa bulala fa utiya bihi marra wa tarana aka zo da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama wato sai ya sha giya a kawo shi annabi ya masa bulala bayan kwana biyu kuma sai a kawo shi cikin abige da giya annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa a yi masa ainihin a yi masa bulala wasu masu duka da kara suna yi masu yi da takalmi suna yi masu yi da tafin hannunsu suna yi haka ake ta yi kullum da shi fa utiya bihi marra wata rana an zo da shi a cikin bayansa fa qala rajulun sai wani mutum cikin majalisar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya ce la'anahullah ma akthara ma yu'ta bihi ila annabi sallallahu alaihi wasallama yake shi Allah ya la'ance shi kullun sai an kawo shi gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato ana yawai kawo wanda mutum ya sha giya ga annabi sallallahu alaihi wasallam gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a mata horo amma bai ta ya daina ba a watar waya akhzahullah Allah ta bada shi haka wannan mutum ya fada ga shi wannan Abdullahi Imam fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah da yaji haka yace la tal'anhu kada ka la'anci shi fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu domin shi yana son Allah da manzonsa kada ka la'ance shi domin yana son Allah da manzonsa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a la'antar wanda yake son Allah da manzonsa wanda yake son Allah yake son manzon Allah ba a cewa da shi ba a la'antarsa manzo Allah sai ya hana la'anci wannan mutum kaga wannan mutum ya hada janibi guda biyu sai wani bangaren yana shan giya har ana zuwa a hora shi gaban manzo sallallahu alaihi wasallam sai wani bangaren kuma yana son Allah da manzonsa wancan laifi da yake yi bai zare masa ko ya dishashe masa sansa ga Allah da manzansa ba saboda haka matsayinsa na yana san Allah da manzansa yana nan duk da cewa kuma ya wato shedan yana rudarsa har ya sha giya annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu cewa zuciyarsa tana san Allah tana san manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda yake faruwa gare shi wata zamiya ce shedan yake yi masa wata ainihin fuzgace shi dan yake fuzzarsa zuwa ga aikata sako ya karkata zuciyarsa zuwa ga shan giya don haka a watar wayar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa la takunu auna lishaytani ala akhikum kada ku taimaka wa shaydan akan dan uwan ku domin lokacin da za a la'ance shi gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin shiru bai tsawatar ba babu shakka wannan watakila zai iya sawa shi wannan mutum ya sari, yace to babu shakka tunda har manzon Allah ya yi shuru gare da cewa an ce da shi inan ne ne ba shi ba rahmar Allah. Manzon Allah ya yi shuru kamar ya tabbatar da cewa mutumin nan bai tare da rahma ranar gobe kiyama, kaga wannan zai iya sawa ya bazama ya kara shiga cikin ayyukan sa na laifi, tunda dai har ga shi gaban manzon Allah an ce ba shi ba shiga rahma, manzon Allah kuma bai ce a'a ba, kaga wannan zai taimaka wa shedan shi kuma ya kara abinda ma baya yi da watakila sai ya dawo yana yi, watakila ma in ba isa ba shedan ya fizge shi har ya rida. To kaga hikima ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu cewa yana san Allah da manzansa, wannan shi kuma watakila za ta taimaka mata yaji tunda har ya samu wannan yabo daga manzo sallallahu alaihi wasallama ya samu wannan shaida, to ya kamata ya kokari ya fi karfin shedan akan abinda yake jan shi zuwa gare shi, ya dawo ya zama mutum na kwarai, soyayyar ta ga Allah da manzansa ta cika. Wato domin soyayya ga Allah da manzansa wani bangare ne na imani, imani yana cika yana cika yana kuma raguwa, yazidu wa yanqus, yana karuwa yana raguwa, zai yi sha'awar tunda har an sifanta shi da mai san Allah da manzansa yaga cewa imanin nan nata ya ci gaba da karuwa ba ya ci gaba da raguwa ba. To kaga wannan akwai kwadaitarwa, wannan ta sa malamai suka ce baya halatta ala anci muayyan la yajuzu la'nu muayyan, wasu daga cikin malamai suka ce bai halatta ala anci wani muayyan ba, wato wani mutum da za a nuna a ce wani la'ananne ne, suka ce bai halatta ba, matukar dai mumini ne bai halatta ka la'anci shi ba, za ka iya la'anta cikin rububi a ce duk mashaya giya an tsine musu albarka, wannan la'anta ce cikin rububi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa giya, ya tsine wa mai shanta, ya tsine wa mai dakwanta, ya tsine wa mai sayar da ita, ya tsine wa mai rubuta ainihin cinikinta, duk manzo Allah ya tsine ma waɗannan, kaga a shari'a waɗannan duk tilannu ne, za ka iya zuwa ka faɗa cikin rubi duk wanda yake waɗannan abubuwa manzo Allah ya tsine mishi, don haka duk wanda annabi ya tsine masa inan ne ne, wanda aka tsine masa ba za annabi ya tsine masa ba za a tsine masa ba, za a tsine masa, amma wannan tsinuwa ce cikin rugudi. Ka ɗauki wani mutum wani ɗan wani ka ce wani la'antacce ne tsinanne ne saboda ya sha giya, wannan shi manzo Allah ya hana. Al-la'nul mutlaq wannan ya halatta don manzo Allah ya yi shi. Al-la'nul muayyan kuma la'nul muayyan ka la'anci wani wanda za ka ayyana shi ka ce wani kake nufi, wannan shi ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya hana. Domin me? Domin baka sani ba ta yiwu abinda kake ganin shi yana aikatawa, Allah madaukakin sarki ya yafe masa wannan saboda wani gagarumin wani aiki na alkhairi da yayi wanda kai baka sani ba. Idan ka la'ance shi kamar ka ce ba shi ba rahmar Allah, tare da cewa Allah kuma ya yi niyyar ya shigar da shi rahma saboda wannan babban aiki, wato yana da alhasanatul bahiya. Ta yiwu jiya ka gan shi ya sha giya, amma da safe, wato jiya ka gan shi da daddare, yau da safe kuma Allah ya albarkace shi da tuba, ya tuba, tuba wacce ke ta gaskiya. Kai abinda kake masa hukunci na la'ana abinda ka gani ne jiya, amma a yau yana daga cikin karbabu a gurin Ubangiji, yana daga cikin waɗanda Ubangiji yake son su, inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Saboda kai kana masa la'anta ne akan abinda ka sani jiya, amma a yau baya tattare da wannan, kaga anan ka fada cikin haƙƙinsa. Shi yasa aka hana al-la'nul muayyan, ta yiwu ya kasance ranar gobe kiyama ya samu shiga cikin waɗanda za a ci ta, kai baka sani ba, anan kai masa hukunci da cewa ba shi ba shiga rahmar Ubangiji, can kuma ka tsince shi a cikin tawagar waɗanda za a ce da su su shiga aljanna. Zai yiwu Allah ya jarabe shi da wasu musibu daban-daban a nan duniya waɗanda za su zama kafara gare shi bisa wannan laifin kuka na shi. Kun san mumini ko ɗaya ya taka sai Allah ya karkaɗe masa kurakuransa, to tayo Allah ya jarabe shi da rashin lafiya, tayo Allah ya jarabe shi da talauci, tayo Allah ya jarabe shi da wata musiba da baka sani ba ta zama kafara ce bisa ga wannan aiki da kai baka san da wannan ba. Don haka shari'a ta hana la'antar muayyan. Ta yiwu kuma wani abu ne kake zaton yayi ba daidai ba, alhalin kai ne baka fahimta daidai ba, kaga ka la'ance shi akan abin da bai kamata ba. Akwai lokacin da Uthban ibn Malik yazo ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama, yace tsakanin sa da masallaci akwai wani rafi wanda idan aka yi ruwa rafin na cika, kuma ganin sa kullun karaja da baya yake, baya da dan jagora, don haka zai rika sallar sa a gida, dan haka yana gayyatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya yi masa sallah a wani bangare na gidansa, idan yayi sallah dan shi kuma ya riki gurin sallar sa. Manzon Allah ya ce to ya yadda, manzon Allah ya je ya same shi a gida, mutanen banu Salim ibn Auf ibn Salim banu Salim ibn Auf kabilar shi Itban gaba ɗaya da suka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan Itban ibn Malik sai suka zo a wannan lokaci aka shirya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wata wani abinci na musamman ya zauna tare da jama'ar wannan kabila din gaba ɗaya sai ya zama ba a ga wani mutum da ake kira Malik ibn Dukhshan a wata riwaya ibn Dukhshan ko kuma ibn Dukhayshin sunan nashi ya zo da lafazza daban-daban wannan Malik ibn Dukhshan dan kabilan ne kuma dan unguwan ne gashi an tattara an taru a gidan Isbad ibn Malik amma shi babu shi sai aka ce ya ba a ga wani ba aka faɗi sunan shi sai wani ya ce ai wannan munafiki ne baka ga kullun tare da su yake ba ya fi ba su fuska a kanmu da haka munafiki ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji haka sai ya ce da su alaita yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah baya shaidawa cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzo sallallahu alaihi wasallam ma'aiki ne na Allah ni Muhammad ma'aiki ne na Allah sai wani ce yashhadu walakin laysa fi qalbika min qalbi yani laysa sadiqan min qalbi eh yana fada amma ba da gaske yake ba ba har zuciya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da su la yanbaghi liman yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah صادق بها من قلبه ان تمسته النار او ان يدخل النار بايا يوا ga wanda yake shaidawa cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzo ne na Allah yana ne gaskiya daga zuciyarsa kuma ya shiga ta a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yabtaghi biha wajha Allah zalace mutumin nan yana shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni ma'aiki ne da Allah kuma yana fadar haka dan Allah manzo Allah ya mata shaida cewa yana fadar haka dan Allah yayi kokari ya hana su tuhumar da wani yake so yayi mata domin an shiga an fara zana cewa ai munafiki ne innahu rajulun munafiq ai munafiki ne ana ganin yana ba munafikai fuska tare da cewa kuma ba haka bane kuskuren fahimta ne dan ba gan shi ba sai aka tsara karfafa cewa wannan fahimtar gaskiya ce manzo Allah ya nuna musu ba haka bane a wannan hadisi zamu ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama bai hukunta wannan da ya da'anci shi wannan Abdullahi ibn Umar ba kuma ya ce da shi ya tsine masa ya ce la'anahullah a wata riwayar akhzahullah annabi bai hukunta shi ba saboda yayi wannan da tawili shi a tsammanin sa ya cancanci la'ana din manzo Allah ya nuna masa a'a bai cancanci ka la'ance shi ba wannan kuskuren da yayi na ya la'anci wanda bai cancanci ya la'anta ba ba wani abu bane da za a hukunta shi akai domin yayi shi ne bisa tawili a tsammanin sa daidai yake shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi masa wani hukunci ba kamar yanda bai yi ma wancan mutumin da yace wa Malik ibn Dukhshan yace da shi munafiki sallallahu bai masa hukunci bai ce ka fada masa munafiki ka zama munafikin kai yanzu tunda shi ba munafiki bane kai ka zama munafiki a dawo tsauraran mataki akan wannan wani abu ne da ya faru a wajensa bisa da tawili in kuna tunawa lokacin da akai wa sayyidatu Aisha Allah ya kara mata yarda kage da Safwan ibn al-Mu'attil Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yana cikin waɗanda suka fi kowa zakewa shugaban munafikai na Madina yana cikin wanda suka fi kowa zakewa wajen yayata wannan kagen da terere da Aisha duk inda ya zauna wannan labari na abinda Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yake yi a Madina yana zuwa ga kunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana Annabi ya tashi cikin masallaci yace wane ne zai isan min ga wannan mutumin da cutarwarsa ta kai har ga iyalina waye zai min maganin sa a lokacin sai Sa'd ibn Mu'az shugaban Aus sai ya tashi yace ya Rasulullah ka ba mu umarni mu zabe maganin sa in ka ce ma mu kashe shi mun gama da shi kenan sai Sa'd ibn Ubada shugaban Khazrajawa yawa Sa'd ibn Mu'az yace idan ya kasance daga Aus to zamu gama da shi zamu kashe shi in kuma wannan mutum daga cikin ɗan uwan mu Khazraj ne to shi ma ba zai gagare mu ba kun san a jahiliya kafin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai rashin jituwa tsakanin Aus da Khazraj ga shugaban Aus yana cewa idan wannan da kake kuka da shi a gaya mana shi ko wane ne in daga cikin kabilan mu ne zamu gama da shi in ma daga kabilar Khazraj ne to ba zai gagare mu ba kaga wannan sai ya tuno musu abin da yake faruwa tsakanin su a jahiliya sai Sa'ad ibn Ubada shi kuma shine shugaban kabilar Khazraj yana gurin sai ya tashi yace wallahi na rantsi da Allah baka isa ba bai isa ba saboda me saboda yana ga kamar anan yana nuna cewa mu ausu ko Khazrajawa din da nufin karfin su zamu iya maka maganin su sai ya tashi yace wallahi baka isa ka kashe shi ba sai wani ya yi farat daga cikin ausu sai yace kai dai munafiki ne kana kare munafiki shi ne manzo Allah ya yi kokari ya kwantar musu da hankali ya ainihin kwantar da hankalin su ya sa ainihin a wannan hayaniya talaka su dace wa alal munafiki kai dai munafiki ne kuma munafiki take karewa ya faɗa wa annabi ta ijtihadin sa da kuma hushi da yake ciki a lokacin ya za a ce ga wani yana cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani kuma ya ce ba isa a yi maganin sa ba ce to in dai mai faɗar haka ba munafiki to babu munafiki kenan saboda haka sai masa hukunci da munafiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kwantar da hankalin su ya lallace su ba tare da yayi hukunci akan wanda yace wa Sa'ad ibn Ubada munafiki ba saboda a lokacin da yake fada yana fada ne bisa tawili an gane ko yana fada ne bisa tawili a bisa tsammanin shi munafikin ko suna qadiyar da ta faru tsakanin al-Hafiz ibn Abi Balta da kuma iki sallallahu alaihi wasallama lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai je yaki mutanen Makka lokacin fathu Makka da ya koye labarin yakar su Hafiz ibn Abi Balta ya rubuta mushrikan Makka yana gaya musu cewa manzo Allah zai zo yake su a lokacin da aka gano al'amarin sayyidina Umar ba tashi yayi ba yace a kyale shi ya sare wuyan wannan munafikin haka sai ya kira shi munafiki a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai ya halarci Badar kuma baka sani ba Allah ya tsinkaye ga mutanen Badar ya ce ku je ku yi abin da kuke so na gafarta muku to kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa inkarin kiran sa munafiki ba tare da cewa kuma annabi ya nuna wa sayyidina Umar cewa koda ko yayi babban laifi wannan babban laifin an gafarta masa saboda ya halarci Badar wancan Malik ibn Rukshim da aka ce da shi munafiki saboda bai zo gidan Isbad ibn Malik ba lokacin da manzo Allah ya bakunci gidan shi kansa yana ɗaya daga cikin wanda suka halarci yakin Badar yana ɗaya daga cikin wanda suka halarci yakin Uhud wanda duk suka halarci yakin Badar aka yi yakin Badar ba a yi shi da munafikai ba yana daga cikin abinda ya kamata a sani duk wanda ya je yakin Badar ba munafiki a ciki saboda lokacin da aka fita yakin Badar ba a fita ba da niyyar ma yaki kamar yadda kuka sani a tsira annabi ya fita ne da wasu 'yan turare a kan su je su kare ayari na Abu Sufyan wanda yake dawowa daga Sham yana dauke da kayan kasuwanci na Qurayshawa musulmi sun yi hijira sun bar Makka kafirai sun mamaye dukiyarsu gaba ɗaya sun ci ganimar dukiyarsu annabi ya ce to ga dukiyar mushrikan da suka mamaye muku dukiya suna wucewa mu je mu kai musu farmaki mu kwaci dukiyar wannan shi ya fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam daga Madina saboda ka ya fitar da mutane ɗan tsirari kuma ma ba su yi zaton yaƙi za a yi ba saboda haka suka fita sun da ta farmaki za a kai shi yasa a lokacin da dama daga cikin sahabbai ba kowa ne ya samu labarin ba kuma annabi bai matsa kowa ya fito ba ba ka munafikai ma ba su san me ake ba kuma ba su fita ba saboda haka waɗanda duk suka je yaƙin Badar babu munafiki ko ɗaya a cikinsu ba kaga a ce Malik ibn Rukshim munafiki ne kaga ba ta so ba yana ɗaya daga cikin wanda suka halarci yaƙin Badar Hafiz ibn Abi Balta a ce da shi munafiki ba ta so ba yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci yaƙin Badar to abinda nake so a gane a nan shine yadda za a iya samun mutum ya aikata wani laifi wanda ba ce irin ta munafikai amma zai iya aikata shi ko da tawili ko kuma ya aikata shi ba tawili wannan baya kore mata imani kamar yadda Khawarijawa da mutum da lake faɗa su a gurinsu in dai kai abin da yake laifi ne to kawai ka bar imani gaba ɗaya ba haka dole ne za a yi waje da kai kawai aka yi waje da kai kuma aka je lahira sai aka shiga wuta kuma nan babu fita har abada to shi ne Ibn Taymiyyah yake cewa kaga a nan za a iya samun mutum wanda yake da imani na hakika a so shi gwargwadon imanin shi ko da ko yana da zunubai waɗanda za su sa a ƙi waɗannan zunubban a ƙi shi ta ɓangaren zunubansa amma za a so shi ta ɓangaren imaninsa shi ne ya kawo mana kissar wannan bawan Allah Abdullahi Al-Himar na'am
فهذا يبين أن المذنب بالشرب وغيره كان يكون محبا لله ولرسوله وحب الله ورسوله أو تكبر الإيمان كما أن العابد الزاهد كان يكون لما في قلبه من بدعة ونفاق مسقوطا من ذلك الوجه عند الله ورسوله كما استفاد في الصحاح وغيرها من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وبينهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الخوارج فقال يحذر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته من قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الحديث الصحيح تمرق ماركة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحرب.
نعم. ما يجي فهذا ونن حديث عمر بن الخطاب ونن مسلم ليكي شنجيا يبين ينا من بيان أن المذنب بالشرب ونيك ذنبي تانيا شنجيا وغيره كوني شنجيا قد يكون محبا لله ولرسوله زي يا زما ميسان الله لي لما زنسا وحب الله ورسوله أو تقرر الإيمان كما تن الله لمن زنسا سوني وشيني مفي كرفين إجياء تإيماني وتسن الله لمن زنسا شيني توشي مفي كرفين إيماني كما أن العابد الزاهد يشتو كما يندى بإبادة واندى أزاهر يكي بود الدنيا فاشينا هنا إبادة هنا تبوتر الله هنا شنو على تقلو فاننا كما قاشد ألاما كود الدنيا دنيا بتداميشي بتشاكا سبا كان يكون لما في قلبه من بدعة ونفاق مسخوطا من ذلك الوجه عند الله ورسوله زي هي كتنسيوا سبو دا بدعة تكي تكين زوت يسا كومنا في تكين ديك تكين زوت يسا أبين كيس تونم تسكى أوجا الله لمن زلسا وتس غاشلين إبادة لي مقود الدنيا لي أما أزوت يسا أكوي بدعة كو أزوت يسا أكوي بنا في تكين to ta wannan fuska zai iya zama abin kide a gurin Allah da manzansa sai ya kawo misali yace kamar tafaza fi istihadi wa ghayriha kamar yanda yazo a gurare da dama a cikin littattafan hadisai ingantattu da wasu su wato kamar littattafan sunan min hadisi Ali ibn Abi Talib la hadisin Ali ibn Abi Talib ko Abi Sa'id al-Khudri ko hadisin Abi Sa'id al-Khudri wa ghayrihima ko wani wadannan kamar hadisin Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi kamar hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas kamar hadisin Aisha da wasu su annabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu dhakara al-khawarij annabi ya faɗi khawarijawa fa qala sai yace yahdiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim dayanku idan yaga dayan su yana sallah to zai daina sallarsa in dayanku yaga dayan su yana dayanku yaga dayan su yana azumi to shi sai ya rena nashi wa qira'atuhu ma akrah idan dayanku yaga karatun daya daga cikin su na alqur'ani shi sai ya rena nashi ya qra'una alqur'an suna karanta alqur'ani la yujawizu halajirahum amma baya wuce makosan su yamruquna min alislam suna fita da gaggawa daga cikin musulunci kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya kamar yanda kibiya take fita da gaggawa daga cikin abin da aka harba aka harba ta aina ma laqitumuhum duk inda kuka gamu da su faqtuluhum to ku kashe su fa inna fi qatlihim ajran indallahi liman qatalahum yawm alqiyamah domin a cikin kashe su akwai lada a gurin ubangiji ga wanda ya kashe su ranar gobe kiyama san Allah ce la in adraktuhum har lalle idan na riske su wato suka bayyana a lokacin ina nan duniya ban yi wafati ba la'aqtulannahum qatl 'ad lalle tabbata kika zan kashe su irin kisan da akai wa adawa wadannan sune khawarijawa wa haula'i qatalahum ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ma'a amiril mu'minin ali ibn abi talib bi amri nabiy sallallahu alaihi wa sallama wadannan sune wadanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yaka tare da sarkin mu'minai ali dan abi talib da umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallama domin shi yace a yake su فإن فيه وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما يكي صلى الله عليه وسلم يفتع دنجنجا ودنا أشكي حديثي وان ديكي صحيحي تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين وتقول يا ذات فضل لوكة عند مسلمين ستة سامو faraka tsakaninsu yaqtuluhum adna ta'ifatayn ila al-haq amma mafi kusancin kungiyoyi biyu masu likima zuwa ga gaskiya sune za su kashe su sune za su yake su su kashe su to kuma sai ya kasance sayyidina ali shi ya yake su wai wannan ne ahlus sunna suke hujja akan cewa sayyidina ali da jama'ar sa sune adna ta'ifatayn ila al-haq an samu sabani tsakanin sa da muawiya amma gaskiya ko daidai yana bangaren sayyidina ali ba bangaren sayyidina muawiya ba wannan shine hujjar da ainihin ahlus sunna suke bayarwa waɗannan duk hadisai ne waɗanda suke nuna ainihin bayyanar su waɗannan khawarijawa akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya ƙara masa yarda wanda yake cikin sahihaini yana cikin Bukhari da Muslim hadisin yana cewa annabi sallallahu ta'ala Ali radiyallahu ta'ala anhu ya aiko da wani dunkulan dinari zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama abinda aka ciyo na ganima sai ya aiko shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai manzo Allah ya raba wa wasu mutane guda hudu wanda ake ganin su almu'allafatu qulubuhum ne ba su jima da shiga musulunci ba kuma ana so a lallashi zuciyarsu kada su falle su koma kafirci sai manzo Allah ya raba musu wannan zinariyar daga cikinsu akwai al-Aqra ibn Habis al-Hanbali sannan kuma akwai Uyayna ibn Badr al-Fazari akwai Az-Zayd al-Tha'i sannan kuma da wani daga cikin qabilar Bani Nabhan sannan da Alqama ibn Ulatha al-Adili sai daga cikin qabilar Banu Kilab lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ya ba mu waɗannan bai ba wa sauran Quraishawa ba sai Quraishawa mutanen Makka da Al-Ansar mutanen Madina sai suka yi gushi suka ce yu'ti sanadi da ahli Najd waya da'una manzo Allah sai ya ba wa manyan jimajiman waɗannan mutanen Najd din mu kuma ya kyale mu Annabi ya ba su saboda kasancewar su shugabanni a cikin al'ummomin su kuma ga su sun kusanto musulunci ko sun shigo musulunci lallashin su su zauna a musulunci zai sanya kabilun su ma su biyo su shiga cikin wannan addini amma sauran muhajiru da ansar ba su fahimci hikimar da ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan ba fala sai manzo Allah ya ce musu inna ma ata'allafuhum ina lallashin su ne fa aqbala rajulun ghadiru al-aynayn mushrifu al-wajnatayn natiqu al-jabin kaffu al-lihya mahluq zalla na cikin lallashin muhajirin da ansar sai ga wani katon mutum ya taho ya rika ko inda manzo Allah yake zahirul ainin mai kurbin idanuwa mushriful wajhatayn mai ainihin dogon goshi wato goshin sa ya fito sosai na abin nan mai jik abin nan tumatuman kumatu na tu'ul jabin mai goshi wanda ya fito sosai wato mutum ne mai abin nan ga idan sa a cikin kurbi sannan ga kumatun sa tumatuma sannan ga goshin sa rafki ne kaskul lashiya sannan kuma gashi ya barge mu ta da yawa mahluk amma kuma ya yi kwalkwabo yana zuwa sai ya tsaya makala ya ce ittaqillaha ya muhammad ya muhammad ka ji tsoron Allah sai manzo Allah ya ce da shi man yuti Allah idza ata in har na saba wa Allah to waye zai bi shi kuma in har ni zan saba wa Allah to kuma ka gaya min wanda zai bi Allah din aya amanu lillahi ala ahli al-ardi wa la ta'manuni Allah ya amince min ya bani sabon sa in kawo duniya ko kuma za ku amince min ba akan taro da kwabo da zan raba muku Allah ya yarda da ni ya amince min ya aiko ni da sabon wahayi amma ko za ku yi amincewa ba akan taro da kwabo abin duniya da zan raba muku ba za ku amince da wannan ba sata'alahu rajulun qablahu sai wani ya ce ya rasulullahi bari in kashe wannan mutum mai ruwaya ce ina tsammanin Khalid ibn al-Walid ne yadda a kyale shi ya kashe shi fama na ahu sai manzo Allah ya ce a rabu da shi kaga wato a gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da duriyarsa falamma walla lokacin da ya juya baya tafi kala sai manzo Allah ya ce inna min dhi'i hadha aw min aqibi hadha qawmun yaqra'una al-Qur'an la yajawizu halajira wannan mutum ta tsakan sa ne za a samu wasu mutane sun bayyana waɗanda za su rika karatun Qur'ani ba zai wuce makoshinsu ba yamruquna min ad-din muruqa as-sahbi min ar-rabiya za su fita daga addini da gaggawa kamar yadda abin har abin da kibiya take fita daga abin da aka harba ta cikin sa yaqtuluna ahlal islam za su rika kashe musulmi waya da ulal ahlal awtan amma za su bar waɗanda suke bautar gumaka la in ana adraktuhum la aqtulannahum qatl aat lalle tabbata hakika har idan na riske su zan kashe su zan yake su irin kisan da aka yi wa adawa waɗannan su ne khawarijawa da karshe daga cikin tsakan wannan mutum aka fara samun shugabannin wannan aqida ta ainihin khawarijanci tace da tsakiyar aqida daman khawarijanci da aqidar shi'a sune aqidar da suka fi kowace aqida dadewa domin aqidar shi'a ta fara bayyana tun zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da rai su Abdullahi ibn Saba suka bayyana wannan da yahudan wanda ya fito yana ta yaya ta cewa sayyidina Ali shi aka yi wasiya face aka yi mata aka ba mu wanda bai cancanci shugabanci ba kuma tun zamanin sayyidina Usman ya fito da wannan da'awa tunda ga wannan lokacin aka fara ainihin haifar wannan muguwar aqida ta shi'anci haka nan khawarijanci bayan an samu sulhu da yarjejeniya tsakanin sayyidina Muawiya da kuma sayyidina Ali radiyallahu anhu a wannan lokacin kuma aka samu waɗannan ƙauyawa jahilai waɗanda suka shiga cikin rundunar sayyidina Ali suka fice da rundunar sayyidina Ali don su yi ɓanna a wannan lokaci ne suka fita suka ce su sun yi tawaye suka kafa sayyidina Ali da sayyidina Muawiya gaba ɗaya to waɗannan su ne khawarijawa su ne waɗanda suke kafarta musulmi ainihin a bisa aikata zunubi don ya aikata kabira sai su kafarta shi haka nan a wannan lokaci su ma shi'a suka bayyana waɗanda suke kafarta gungun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Ibn Taymiyyah yana cewa aqidar khawarijanci jahilci ne ya haife ta wato jahilci shi ya haifar da aqidar sabanin aqidar shi'anci shi kuma wannan zindiƙanci ne ya haifar da shi wato kaga gara khawarijanci da dama-dama akan shi'anci rafilanci ke sannan a khawarijawa ba kowa da kowa cikin sabon manzala suke kafirtawa ba sa kafirta Abubakar da Umar ba sa kafirta Uthman amma shi'a suna kafirta Abubakar da Umar da duk wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam in ba wasu ɗan tsirari da suka yi togaciya ba waɗanda ɗan kaɗan ne ba su wuce lissafin yatsun hannunka guda ba to kaga a shi kenan khawarijanci garashi da shi'anci khawarijanci ba su kafirta dukkan sahabbai ba sun kafirta waɗanda aka yi rigingimin nan ne da su wato ɓangaren sayyidina Ali da ɓangaren sayyidina Muawiya amma waɗanda suka bar duniya kafin wannan lokacin khawarija ba sa kafirta su shi'a kuma suna haɗawa tun da kan sayyidina Abubakar abin da ya kasa gaba ɗaya duk kafirta suke kaga sun fi muni ta wannan fuskar sannan kuma khawarijanci abin nan jahilci ne ya haifar da shi shi'anci kuma abin da ya haifar da shi zandaka ce abin da yahudi shi ya fara daga tutar shi'anci shi ya fara daga wannan tutar saboda ka zandaka ce ta haifar da shi sannan kuma khawarijawa ana samun zuhuri da tsoron Allah a cikinsu domin su a gurinsu aikata kabira ba kafirci ne kaga wanda yake da wannan aqida kaga dole ya ta kafa ba zai aikata kabira ba duk da cewa akwai aikata kabira da ya fi kasa zubar da jinin musulmi to amma shi a gurinsa yana ga jihadi yake fi sabilillah sabanin rafidanci sabanin shi'anci su shi'awa a gurinsu ƙaryar ma addini ce kai ƙarya ka bayyana mutane abin da ba shi ne ranka ba shi kansa addini ne shi yasa ni ban taɓa ga aqidar da ake ta ainihin rarrage ne ba ba a iya fitowa a tallata ta kamar shi'anci kullum ko ita suke aqida ba ka iya bayyana ta ba wannan aqida ce kai ta koye ta kana ta rarrage ne sanan abubuwa ba zakin ta kuma gashi nan da tafan ku cike yake da zakin ta amma ka ka fitowa ka faɗa in an faɗa kai ta korewa to kaga wannan tun daga nan zaka san cewa ba aqida bace da aka gida ta akan gaskiya aqida ce da aka gida ta akan munafici da ƙarya saboda wannan aqida ta su ta taqiya wanda a gurin su rukuni ne daga cikin rukunan shi'anci shi wannan taqiya da tsaro kusan kaso 9/10 na shi'anci gaba ɗaya wannan taqiya din ne kamar yadda suke faɗa saboda kaga anan sun sha babban da khawarijawa in kai ƙarya ka kafirta su kuma wannan ƙaryar ita ce zaka yi a ka samu lada kaga wancan zaka fi jin daɗin mu'amala da shi shi gaskiyarsa zai fito ƙwaro in rubiya maka zaka fahimce shi zai fahimce ka duk abin da ka je yana faɗa da gaske yake ba da wasa yake ba in ya ce mu haɗa kai to mu haɗa kan yake nufi amma wannan shi a gurinsa in yayi maka ƙarya lada za a ba shi jibi saboda haka lokacin da zai ce da kai mu haɗa kai to a zuciyarsa kuma yana la'antarka lokacin da zai ce ai muna girmama sahabban manzo Allah a zuciyarsa kuma yana la'antarsu kaga wannan zai yi wuyar sha'ani shi yasa manzo Allah wato wahalar da ya sha da munafukai bai sha ta da kafirai ba domin munafukai suna cikinsu suna zama da su amma ana sallah da su suna fita ma jihadi to amma za su yi ta zagon kasa ga musulmi walau kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wala awdahu khilalakum yabghunakum alfitna wa fikum sama'un lahum saboda suna tare da ku wanda da yake takuda cikin kuna kai kawo da shi ya fi cutar da kai sama da wanda ya yi ja daga can gefe ya ce ba ruwan shi da kai wannan ya fi sauƙin sha'ani ka san baya tare da kai shi ma ya san baka tare da shi to shi yasa aqidar khawarija ba da miki cewa ta fi dama dama sai ga malaman hadisi sun karba hadisin ba khawariji amma ba su karba hadisin rafidi ba wanda shi ajin sa yake matsayin ya zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya kafirta su malamai suna kiran shi rafidi ba sa karban hadisin sa amma ba khawariji sai ka samu hadisin sa cikin bukhari ka duba kitabul jibal zaka ga hadisin imran ibn hibban shugaba ne a cikin kungiyar khawarijawa ma ba ma wai mabiyi bane ko wani karabin matashi a'a jagora ne amma da haka za ka ga hadisin sa a kitabul libas cikin bukhari saboda su a gurin su sun fi kowa tsantsenin yin ƙarya ba su yadda mutum yayi ƙarya ba da sun yi ƙarya a gurin su ya bar musulunci Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon kaurace mata da yakar ta صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأنك شوا يذكر بياني أكم مثلاً لباس بسرسكي النبي بسرسكي النبي إيسى هو بسرسكي النبي محمد بق. لأن أنا شوا باس دمنزو. وأتولى تبي أكم وأن ذاك شوا أهل الفترة وأهل الجاهلية وأن بسرسكي zamanin annabi Isa alaihi salam ba ba kuma surki zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba suka mutu a wannan dan tsakankani to malamai sun yi tabani kan irin waɗannan mutane wasu suna cewa duk wanda ya rayu a wannan lokacin ba za a kama shi da abin da yayi na laifi ba musamman shirka da bautar wani Allah idan an je lahira za a jarraba shi kamar yadda ya zo a cikin wasu hadisai masu yawa waɗanda suna akwai magana a cikin isladinsu amma suna cewa yawan hadisan zai iya ƙarfafa su cewa za a jarraba su a ranar gobe kiyama ubangiji ya ce da su su je su shiga wuta wanda ya je gadan-gadan ya kama zai shiga wannan wuta ɗin ubangiji ya ce to wannan zai yi min da'a a duniya da a ce ya riski ainihin sako wanda kuma ya cije ya ce ya ubangiji ya zai shiga wuta bayan ina ga wuta ce to gani da kama ka kiyin biyayya bare kuma a ce manzo la aika maka babu shakka wannan kai ba za ka yi biyayya ba saboda haka wancan da ya tafi zai shiga sai a dace shi a tafi da shi aljanna wannan kuma da yake shiga din sai a dace da karfi a shigar da shi wasu malamai suka ce wannan shine abin da zai wakala saboda Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba za mu yi wa mutum azaba ba har sai mun aika musu da manzo in aka aika masa da manzo yake bin sakon wannan manzo to shine za mu kama shi da azaba wasu kuma malaman suka ce a'a ba duka ahlul fatra ne suke ma'zuruna ba duka ahlul jahiliya suke ahlul fatra ba akwai wanda yake a zamanin jahiliya din Allah ya samar da shi to amma kuma ya ji da'awa kira na wasu annabawa kamar yadda aka samu wasu daga cikin ahlul jahiliya tun gabanin bayyanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka gane abinda ake bautawa ba Allah ba na gumaka ƙarya ne suka shiga addinin kiristanci irin su Waraka ibn Nawfal irin su Zaid ibn Nufail ibn Amr da sauransu irin su Umayyah ibn Abi Salt waɗanda tun gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama sun fahimci cewa bautar gunki ba gaskiya bane saboda haka suka shiga addinin nasaranci wato suka shiga addinin annabi Isa alaihi salam har ba ta kai Waraka ibn Nawfal yayi karatu mai zurfi a cikin addinin nasara har ma yana rubuta yana fassara littafin injila wanda aka rubuta shi da ibraniyanci zuwa larabci wanda yake nuna maka har tsayawa yayi ilimi a cikin wannan addini tare da cewa gashi ga larabi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ganin wahayi na farko na Aisha ta zo da shi wajen Waraka mai Waraka yake cewa Khadija ta zo da shi wajen Waraka kaga abinda Waraka yake cewa babu wannan abin da ya zo maka irin ta da ya zo wa annabi Musa wato kenan wahayi ne kai ma Allah ya maka kamar yadda ya yi wa annabi Musa kaga a cikin nan akwai yarda da tabbatarwa da manzancin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam shi yasa malamai suke cewa Waraka shi kansa dan aljanna ne har yake cewa idan har Allah ya aiko ka to babu shakka ina ma a ce a lokacin ina da karfi na in sa in taimake ka lokacin da mutanenka za su yi gwagwarmayar fitar da kai daga garinka har yake cewa har manzo Allah yake cewa yanzu za su fitar da ni domin yana tuna yadda suke san shi yace a kuma har za a kai su kore ni daga kasata Waraka yake cewa babu mutumin da zai zo da irin abin da ka zo da shi face an cutar da shi wato duk annabawan da suka zo gabaninka su ma haka suka damu da gaba da kiyayya na ainihin na jama'a
to kaga wannan duk ya samu wannan ilimin ne tun a jahiliya kafin bayyanar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a matsayin manzo daga Allah. To shi yasa wasu malamai suka ce wanda duk ya fahimci gaskiya ya gane to babu shakka wannan ba shi da uzuri, ba uzurin da za a yi ba shi. Kun ga akwai sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da sahabbansa sai ya wuce ta wata makabarta wacce tun a jahiliya take, sai ya ji ana azabtar da wasu mutane har yake cewa da kuna jin azabar da ake yi musu to da ba za ku ƙara kawo gawa makabarta ba, da kuna jin ihu da ruri na ainihin waɗanda suke ake yi wa azaba a cikin makabarta, da ba wanda zai yarda ya rungumo gawa ya kawo ta makabarta. Lama ta dafanu kamar da manzo Allah ya ce da ba ku munne junanku ba, ce ana musu azabar da babu mai ji illa abin da duk halittu na jin ta illa sakalai, banda mutane da aljanu su kadai ne ba sa jin wannan ruhu wato ihu da karaji da waɗannan da ake wa azaba suke ji. Kaga a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan makabarta kamar da mai ruwa yake faɗa, wannan makabarta ce da aka binne mutane tun a jahiliya, amma duk da haka gashi ana yi masa azaba. Amr ibn Luhai wanda shine farkon wanda ya kawo bautar gumaka cikin Larabawa, manzo Allah ya ce ya ganshi a wuta yana jan ɗan hanjinsa a cikin wuta. Kaga a jahiliya ya rayu tun kafin zuwa manzo Allah, amma saboda wannan laifi ne na shigo da gumaka jaziratul Arab, manzo Allah ya ce ya ganshi yana jan ɗan hanjinsa a cikin wuta. To shi yasa wasu malamai suka ce ba duka ahlul fatra bane suke ma ahlul jahiliya, ba duka ahlul jahiliya ne suke ahlul fatra ba, akwai waɗanda za a yi musu azaba musamman waɗanda suka gane tsantsan gaskiya amma suka ci gaba da zama akan shirka da kafirci, ko da ko ba a aiko musu wani annabi sabo ba, to saƙon birbishin wancan da'awa ta farko ta al-hanifiyya wacce annabi Ibrahim ya zo da ita tana nan tsakankaninsu, ya kamata a ce sun yi riko da ita, sun yi aiki da ita. Sai da Abubakar tun kafin zuwa musulunci ya watsar da bautar gumaka, tun kafin musulunci ya bayyana ya fahimci cewa bautar gumaka ba gaskiya bane. To duk wanda ya iya gane wannan amma kuma ya doge akan bautar gumaka din, to ko da kuwa kafin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam bane za a iya masa azaba ranar gobe kiyama, kamar yadda wannan nassoshi suka nuna. A takaice dai sabani ne na malamai, wasu suna ganin jarraba su za a yi ranar gobe kiyama, wasu kuma suna ganin a za a yi masa azaba matukar dai sun fahimci gaskiyar a lokacin amma sun ibinta. Sannan kuma ahlul fatra ba wai sun tsaya a wancan zamanin ba, har ila zuwa yanzu akan iya samu ahlul fatra, har zuwa yanzu dukkan wani wanda bai taba jin sakon ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba, bai taba jin labarin an aiko wani balarabe daga cikin Larabawa a tsibirin Laraba a zamani kaza ya zo da alkur'ani, bai taba jin wannan labari ba, don haka bai san musulunci ba. Wannan shi ma yana daga cikin ahlul fatra, ko da kuwa a yanzu yake rayuwa yana cikin ahlul fatra. Kuma kun san cewa akwai da dama cikin sassanin duniya akwai waɗanda ba su san akwai wani abu musulunci ba, ba su taba shi ba. Wasu malamai sun riskar da waɗanda saƙon manzo Allah ya je musu a gurɓaci, ba su taba samun saƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam na gaskiya ba, ba taba karanta musu alkur'ani yadda yake ba, an kai musu labarin cewa wani maƙaryaci maha'inci mugu ya bayyana a ƙasar Laraba a zamani kaza yayi kaza yayi kaza, kamar yadda muka samu labarin Musailamatul Kazzab, haka su ma suka samu labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam, su ma waɗannan wasu malamai suka ce za a riskar da su da ahlul fatra, ko da kuwa suna rayuwa ne a ban ƙasa a yanzu a shekara ta hijira 1429. Hadisin da Ibn Hibban ya fitar da shi da sansala mai kyau, inda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yasma'u bi yahudiyyin wala nasraniyyin min hadhihi al-umma thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar, babu wani da yahudi ko ba nasari cikin wannan al'umma da zai ji labarin fitowa ta, sannan bai yi imani da ni ba face ya shiga wuta. Malamai suka ce kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yasma'u bi, babu wani da yahudi da zai ji labari na, ashe kaga wanda bai ji labarin sa ba shi yana da uzuri, wanda bai ji labarin sa ba, amma wanda ya ji labarin sa amma da haka bai imani da shi ba, Annabi ya ce wannan shine zai shiga wuta. Wasu kuma kantararru suka ce ai idan baka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, matukar dai ka rayu a mutumin kirki, ka kyautatawa al'umma, ka kyautatawa duniya, wannan zaka shiga aljanna, ba sharadi bane sai ka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam. A cikin musulmi akwai masu fadar irin wannan, akwai wani marubuci da ake kira Fahmi Huwaidi, yana rubuce a jaridu
na kasar Masar da sauran jaridu na duniya da suman Masar ne da dadewa ya sha rubuta irin wannan cewa dan menene za a ce kawai dan mutum bai imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba gashi kuma mutumin kirki yayi ayyuka a'malu salihat yayi ayyuka na kwarai kuma a ce ba zai shiga aljanna ba yace wai ya taba zuwa wani masallaci a Kuwait sai ya ga limamin masallacin yana huduba yana ta fadar irin narko da azaba da radadi da zai samu kafirai a ranar gobe kiyama duk ya tattara kafirai yace dan wuta ne wai sai shi ya tsaya ya kalli limamin nan ya kalle shi daga ƙasa har sama ya ga ainihin agogon da yake sanye da shi daga Switzerland aka yi shi ya dubi takalminsa ya ga dan Italiya ne ya dubi ainihin alkebbarsa ya ga kirar din abin nan hadar ingilishi ya dubi menene ya dubi bututun da yake magana da shi ya ga shi ma daga turai aka kawo shi ya dubi ainihin masallacin hatta da duma da turai ce ya dubi AC ya dubi fanka ya ce to yanzu duk waɗanda suka yi waɗannan ayyuka na kwarai a ce kuma wannan mutum ya tsaya yana cewa ba su ga sallar tajiru wai waɗannan duk ayyukan nan da suka yi manya-manya wanda shi ma limamin yana tafattabawa cikin ni'imominsu kuma yazo ya ce dai ɗan wuta ne sai ya ce shi bai yarda ba ya manta cewa Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an mansura saboda ka aiki da babu imani gine ne akan banza akan babu gine ne akan ruwa ba zai amfani ba to akwai masu wannan aqida a kwana nan akwai wani Dr. Yusuf Abul Khair a kasar Saudiya yake malami ne cikin malaman jami'a ba wai na addini ba kwana nan sai da ya rubutu yake cewa haka kawai mu dinga kafirta bayan Allah kawai dan mutane ba su yarda da sakon da aka aika manzanmu da shi ba sai mu ce da su kafirai bayan ko a cikin su akwai mutane na kwarai akwai na gari akwai kaza wannan ta sa wasu malamai daga cikin malaman kasar Saudiya kamar su Dr. Abdulrahman al-Barra suka yi fatawa da cewa wanda yake wannan magana kafiri domin ya karyata dukkan soshi da suke cikin alkurani da hadisi wanda suka yi hukunci ga waɗannan da cewa kafirai ne matukar ba su yi imani da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba saboda haka sai suka yi masa hukunci da cewa kafiri ne ɗan uwansa ɗan ba ruwan Allah su ba sai suka wata hukar suka zare takobinsu su ma suka shiga rubuce-rubuce da zage-zage cewa ana so za a kawo musu ta'addanci da tsauraran ra'ayin addini a ƙasa har ma shi wannan mutum yana barazana cewa da ya san kotu za ta bi masa haƙƙinsa sai ma ya je ya kai wannan malamin ƙara wanda ya fatawar cewa ya yarda to su ma tuna nan su a gurinsu dukkan wani dan kawai baka yi imani da sakon musulunci ba zai hana ka zama dan aljanna ba wannan kuma ya tabawa ainihin alqur'ani karara wannan kuma yake cewa kasancewar wata mata ta je kasuwa sai wani bayahudi ya kware mata zani sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kori yahudawa daga Madina to wannan ya halatta a bar mata su je kasuwa waye da ya taba cewa haramun ne mace ta je kasuwa har da yanzu za a zo ana cewa wannan ya halatta akwai wannan malami da yake haramun ne mace ta je kasuwa mata a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa kasuwa suna zuwa sayayya suna zuwa su kai kayan su sayar wannan ba haramun bane abinda aka hana su fita su yi shiga irin ta jahiliya wala yatabarrajna tabarruj al-jahiliya al-ula shi aka hana amma kasancewar bukata ta samu shi ta fita ta je kasuwa ta sayo wani abu ko ta kai nata ta sayar wannan ba haramun bane a musulunci wannan kuma yace yana so a yi masa bayani game da wanda ya sayi fegin ginawa don ya yi gida to amma akwai kaburbura na matattu a wannan gurin wato akwai gawarwaki yace ko kuma mahaifinsa ya rasu sai aka bashi gadan wannan guri tare da cewa akwai kaburbura a gurin shin yaya zai yi sai ya hakura sai kaburburan sun shekara 40 sai ya tone su ya yi gida wanda shine hukunci amma kaburbura ba su yi shekara 40 ba halatta a tone su ba wannan kuma yana cewa yana san a yi masa bayani game da wannan hadisin abu zadul halal ila Allah talaq abu daud ya rawaito shi a sunan dinsa wannan hadisin hadisi ne munkar hadisi ne mai rauni kwarai da gaske bayan raunin sa ta fuskar isnadi sannan ta fuskar matani ma ma'anarsa ba ta da kyau babu halal din da ubangiji ya halatta kuma ya zama yana kinsa duk abin da Allah yake ki to haramun ne abin da Allah baya san shi to haramun ne kai ka so shi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi saki sahabbai sun yi saki annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi abin da Allah yake ki ba koma ya fiki domin cewa akai abghadu abin da ya fiki manzo Allah bai yi wannan ba annabi ya saki wasu daga cikin matansa in kuna tuna hatta Hafsa ɗan sayyidina Umar sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya take ta wani lokaci Jibril ya zo masa daga Ubangiji yana cewa ya dawo da ita raji'a fa innaha sawwamatun qawwama ce Allah ya umarce ka ka dawo da ita domin mace ce mai yawan qiyamul layli mace ce mai yawan azumi Annabi ya yi take ya take aljuwainiya ya take wata ma haka dai zaka ga a cikin sirarsa an ga maka ya take mace kamar guda uku haka dan haka Annabi ya yi take kuma sannan sahabbanta su ma sun yi take akwai ba wadanda suka shahara da take kamar sai kamar al-Husayn ibn Ali Husayn ibn Ali ya shahara da take take mata har sai da ta kai ubansa yana cewa a daina bashi aure to amma ba a daina bashi ba saboda ana san sharaf na wato daukaka ta kusanci da gidan annabci gidan annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da wani bashi a daina bashi aure saboda aure take ne ya aure mata sun fi sabai yace ai manta bayani game da wannan hadisi ya ujibu rabbuka min ash-shab laysa lahu sabwa wato ubangijinka yana sha'awar matashi wanda yake ba shi da giggiwa wato irin giggiwa ta samartaka irin karkacewa da shiga wasu abubuwa da wasu dace ba galibi marhala ta samartaka marhala ce da take cike da giggiwa za ga shi da rawar kai za ga shi da yin wasu abubuwa waɗanda ba su kamata ba za ga shi da wuya ne a ce bai shiga cikin wasu ayyuka waɗanda suke ba daidai ba saboda wannan marhala ce da shaitan yake amfani da ita wajen yin rubi ainihin matashi shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya littafta cikin mutanen nan guda bakwai da Allah zai sa su a cikin inuwar al'arshin sa ranar gobe kiyama aka littafta da ash-shab la sha'a bi ba'atillah da ash-shab la sha'a wa qalbuhu mu'allaqun bil masjid saurayi da ya tashi zuciyarsa tana ainihin tana rataye da masallaci ko da yaushe yana sha'awar ya ganshi a cikin masallaci saboda duk da cewa gashi a cikin wata marhala wani zango da shaitan yakan iya yi wasa da shi cikin kankanin lokaci amma duk da haka ya ci galaba akan shaitan ya zama mai kakke yana san addini baya san ainihin rawar kai da sharhudiya irin ta samari babu shakka wannan wani matsayi ne babba ubangiji ya so shi da shi shi yasa ubangiji yake sha'awar wannan ainihin matashi wannan hadisi ne sahihi sai kuma wata matsala da yake cewa yana so a yi masa bayani game da cewa hadisi yana shafe hukuncin ayar alqur'ani wannan matsala ce daga cikin masail na usulul fiqh da malamai suka yi sabani akan ta wasu suna cewa shin aya tana soke hukunci na alqur'ani ko ba ta soke shi matsala ce mai fadi wanda za ka samu bayanin ta a cikin littattafan usulul fiqh saboda ka in har ka yi ido sosai kana iya karanta wannan fanni har kuma ka zakulo masaloli irin wannan ina baka shawara ka je ka karanta matsalar a ciki da fatan Allah madaukakin sarki yayi mana gambakatar Allahumma qtim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tahawwilu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa afkarina wa quwwatina ma abqaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagh 'ilmina wa la tusallit 'alayna bi dhurubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها dukkan uwanmu da suka roke mu addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu dukkan bukatunsu da alkhairi ya kare musu dukkan wani sharri Allah madaukakin sarki ya sa abinda muka ji amfane mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah ya tsai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in